أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na rana Asabar a yau 1 ga watan Ramadan Hijira 1443 wanda ya zo daidai da 2 ga watan 4 ga watan 4 miladiya 2022. Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya raya mu muka ga wannan wata mai albarka, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda muka ga farkon wannan wata lafiya da kai mu ƙarshen sa lafiya, da kuma ba mu damar azumtar shi da kuma yin ayyuka na ibada da suka dace a cikin wannan wata mai albarka, kuma ya karɓa mana ibadun da zamu. Watan Ramadan dukkan musulmi baya bukatar a mai dogon bayani kan fadalar watar da irin alkhairan da suke cikin watar. Ya ishe shi fadalar wata ne na Alkur'ani. Babu wani wata a cikin watanni gaba ɗaya da za ka ga mutane sun koma suna karanta littafin Allah, suna ƙoƙarin sanin ma'anoninsa sai a cikin watan Ramadan. Kuma wannan ba komai ba ne, face kamar yadda Allah ya faɗa, wata ne da a cikin shi aka fara tokar da Alkur'ani din, shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran. Kuma dukkan magabatan mu na kwarai sun kasance idan watan Ramadan ya kama suna ajiye komai su koma kan Alkur'ani, suna karantawa, suna bita, suna nazari, suna tilawa. Daga wannan aka samu komawa zuwa ga littafin Allah a cikin wannan wata mai albarka. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya karba abin da zamu gabatar a cikin wannan wata, kuma ya zartar da mu zuwa ga abin da yake so. Kuma a yanayin da muke rayuwa baya bukatar mai dogon bayani na irin yadda ya dace ko ya wajaba a kanmu mu ribaci wannan wata mai albarka, mu ƙara kusanci ga Allah madaukakin sarki da ta hanyar yin abin da yake so da barin abin da baya so, da yawaita addu'a a wurare na amsa addu'a don Allah madaukakin sarki ya yaye mana irin halin da muke ciki. Shi musulmi a duk inda yake, ko me yazo ya same shi na musiba da tashin hankali, ko da abin ƙaruwa yake, to shi kuma tsarin imani yake da Allah. Allah ya ce walamma ra'a almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا. yanda mu'minai suka ga rinjina ta kafirai ta kewaye su, ana nema a yi musu kwaf daya, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai, ga kuma arna sun yi jandazo sun taru sun kewaye su suna so su halaka su, sai suka ce wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari, ba a shiga aljanna sai Allah ya jarraba. هذا ما وعدنا الله ورسوله سكتي وصدق الله ورسوله الا ده منزله سنيه gaskiya dan haka wannan tsanani da wannan abin da suka gani. وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا, ba abin da ya kara musu ba sai imani da sallamawa da tabbata da tsayawa da jajircewa. A lokacin ku da munafikai wadanda dama imani bai karbi a zukatansu ba, suka dinga surutai suna cewa an rube ku, dama wannan maganganun ba gaskiya bane. To shi mumini abu yana ƙara tsananta, yana ƙara kusanta zuwa ga Allah. Da haka dai irin yanayin da muke gani a ciki, kada ya sa mutum ya fidda zato ko ya ɗebe ƙauna daga samun ramar Allah, a'a wannan ma ya ƙara mai imani da kusantar Allah madaukakin sarki, domin Allah mai iko ne akan dukkan komai. Kuma duk wanda Allah ya raya shi har ya kawo wannan lokaci to ba abin da yake kan shi illa ya ta gode wa Allah. Domin dukkan mu mun yi imani cewa dole wata rana za a yi azumi ba ma nan. Dole ne za a yi azumi ba ma nan kamar yadda waɗanda suka gabace mu suka zo yau ana yin azumi ba ka nan. To kuma Allah ya raya kai ba ka lokaci ya ba ka lafiya ka zo ku sai ka gode wa Allah kuma ka yi ibada ta irin wanda yake ban kwana. Manzo Allah yana cewa salli salatan muwaddi. In ka tashi yin sallah kai sallah ta mai ban kwana wanda yake da yakini idan ya gama sallah nan shikenan ita ce ta ƙarshe. Kun gama ana zai kyautata ta iyakar kyautatawa to haka ya kamata ni ma a cikin watan Ramadan mu yi ibada mu tsaya mu jajirce kai ta ce kamar ba za mu sake rikitar wannan wata mai albarka ba don ba mu san menene a gaba ba. Allah maɗaukakin sarki ya ratar da mu. Tafsiri na littafin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka sani cewa babu mafi alkhairin tafsiri irin fassara alqur'ani da abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa. Ayoyin alqur'ani wasu sashen su yana fassara sashi. Allah ya yi magana kuma ya yi bayanin wannan maganar daki-daki. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kabin rayuwarsa gaba ɗaya fassara ce ta alqur'ani. Shi yasa da aka tambaye ni Aisha Allah ya ƙara mata yarda yaya halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke take kana kulukul qur'an. Halayen manzon Allah alqur'ani duk wani abu na gari da kasan alqur'ani ya zo da shi wata siba ta gari to manzon Allah ya sifata ita kuma yana aikatawa. Duk wani abin da kasan alqur'ani yayi hani ya ja kunni ya yi tsawa ya nuna a bane mana kyau manzo Allah yana bari. To wannan shi ne nuna mana rayuwar manzo Allah fassara ce ta alqur'ani. Da haka mafi alkhairin abinda za ka fassara alqur'ani shi ne fassara shi da littafin Allah ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma bayani na malamai magabata tun da kan sahabbai da tabi'ai abinda suka fassara wannan alqur'ani din. Sannan yake nuna mana wajibi ne mai fassara alqur'ani ya koma zuwa ga littattafai da malamai suka rubuta don ya ga me suka faɗa dangane da ayoyin alqur'ani. Ba jan aya ba ne babban aiki, abinda yake aiki shi ne a fassara ta ta dace da abinda Allah yake so. Wannan ko baya kasancewa dole sai mutum ya ba da himma da kokari wajen bibiya, wajen tambaya, wajen karantawa don ya dace zuwa ga abinda Allah maɗaukakin sarki yake so. Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu. Da haka tafsirin ba zai ci gaba a kan wannan gwadabi, kan wannan tsari na fassara alqur'ani da alqur'ani ko alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanan malamai sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan. A karatunmu da ya gabata shekarar da ta wuce mun tsaya cikin suratul qasas, inda insha Allahu ta'ala a yau za mu ɗora a kan wannan waje da muka tsaya cikin aya ta 40 da za mu tashi kan aya ta 40 ko ta 50 kenan da ɗaya haka ne ko bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين.
نعم الله بدأ في كم سرك شيء ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. حقيقة تبت من بينا مكو من مكو بياني دكي دكي نونا القرآن لعلهم يتذكرون فوسا وأذنتو سجرقعو. الذين آتيناهم الكتاب من قبله waɗannan waɗanda muka bai wa littafi gabanin shi hum bihi yu'minun, hakika su da wannan alqur'ani suke yin imani. Wa idza yutla alaihim, idan an karanta musu wannan alqur'ani qalu, sai su ce amanna bihi, mun yi imani da shi. Innahu alhaqqu min rabbina, hakika tabbat shi gaskiya ne daga ubangijinmu. Inna kunna min qablihi muslimin, kuma hakika mun kasance gabanin shi masu miƙa wuya waɗanda muke musulmai. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayoyi yana mana bayani na hikima ta saukar da wannan littafi mai girma shine alqur'ani. Allah yake wa laqad wassalna lahumul qawl, hakika mun hada musu. Wassalna din nan kalma at-tawsil, a wasu malamai na cewa shine zammu ba'da shay'i ila ba'd, hada sashen wani abu da sashi, ka kawo wannan sannan ka ƙara kawo wannan, ka biyo da wannan, ka hada shi guri guda, shine ake kira at-tawsil. Da haka anan suka ce abinda ake nufi shine yadda alqur'ani ya zo daki daki. Mun riga mun san alqur'ani ya sauka da kadan kadan, alqur'ani bai sauka jumlatan wahida ba, ma'ana da Allah ya ta sauka da alqur'ani sai sauka da shi cikin tsawon shekaru 23 tun daga farkon annabci na manzon Allah da manzanci a garin Makka har zuwa ƙarshen rayuwarsa a garin Madina. Alqur'ani yana sauka a lokuta daban-daban, kashi-kashi. To shine ana Allah yake cewa mun sada alqur'ani da juna. Alqawlu anan suka ce abinda ake nufi shine alqur'ani, shine alqawl, ana mun sada wannan zance da junan shi. Sadawa din za ta iya ɗauka ta ɓangaren lafazai, ma'ana mun haɗa lafazi zuwa ga lafazi kamar yadda muka faɗa bai sauka jumla ɗaya ba. Za ta iya zama ta ɓangaren ma'anonin shi, kamar yadda in ka karanta alqur'ani za ka ga a suratul baqara akwai bayani na kissar annabi Musa alaihi salam da kissar mala'iku da annabi Adam. In ka taho cikin suratul a'raf za ka ga akwai kissar annabi Musa alaihi salam. In ka taho cikin Yunus ka taho har ka zo kan Qasas ka tafi can, duk za ka yi cikin karo da kissar annabi Musa alaihi salam. Haka ne kissar mala'iku da annabi Adam, ba cikin baqara kaɗai ta zo ba. To wannan ma'anonin wasu suka ce shine abinda ake nufi, ma'ana yadda zancen ya zo muka sada shi da juna, ko kuma yadda ya zo a cikin alqur'ani akai maganar tsoratarwa, akai maganar kwaɗaitarwa, akai maganar wa'azi da sauran abubuwa, sai yadda wa'azi yake bin juna. Suka ce shine abinda ake nufi wa laqad wassalna lahumul qawl, ma'ana mun hada musu wannan zance, mun sada shi da juna, mun yi haka ne la'allahum yatazakkarun, ko ma'ana sa yi tintintini su wa'azantu. Ma'ana daga cikin hikimar saukar da alqur'ani daki daki shine dan wa'azantarwa, dan ilmantarwa. Wannan ɗaya ne daga cikin hikimomin da yasa aka saukar da shi daki daki. A wani gurin Allah ya gaya mana cewa an saukar da alqur'ani daki daki dan a tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kisa abu ya faru, sai Allah ya saukar da alqur'ani sai lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko wani abu ya faru, sai Allah ya saukar da alqur'ani sai a gaya wa annabi cewa wannan abu ga yadda yake. To wannan ma yana cikin hikimar saukar da alqur'ani, ma'ana daki daki. To anan Allah ya gaya mana daga cikin hikimar akwai wannan, ma'ana dan ya zama gargadi da wa'azi gare su. Sai Allah ya ce allazina atainahumul kitab, waɗanda muka ba su littafi min qablihi, gabaninsa, ma'ana waɗanda muka baiwa littafi shine waɗanda suka gabata, waɗanda Allah ya ba kama at-taura da Allah ya saukar ga mutanen annabi Musa, da injila da Allah ya saukar ga mutanen annabi Isa, da zabura da irin waɗannan littattafai. To Allah ya ce mun waɗanda muka ba su littafi min qablihi, gabanin alqur'ani, hum bihi yu'minun, su da suna yin imani da alqur'ani. Ana Allah yana so yi mana bayani daga cikin ahlul kitab waɗanda aka baiwa littafi gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama, cikin su akwai wanda suka yi imani, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wal yawmil akhir, cikin ahlil kitab akwai wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira. To anan ma Allah yana gaya mana cewa waɗanda Allah ya baiwa littafi min qablihi, gabanin shi alqur'ani din, wannan damirin qablihi zai iya koma kan alqur'ani. waɗanda Allah ya baiwa littafi ya saukan musu da littafi kama at-taura kamar injila min qablihi gabanin shi alqur'ani ko kuma ka ce min qablihi gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya aiko wa annaba saukan musu da littafi gabanin zuwan annabi hum waɗannan bihi da shi alqur'ani yanzu kuma yu'minuna cikin imani ma'ana sun gaggata da alqur'ani sun gaggata da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da haka irin waɗannan mutane kamar Waraka ibn Nawfal mutumin da na Khadija ta kai manzon Allah wajen shi farkon da aka fara yi manzon Allah wahayi da manzon Allah ya zo yake gaya mata ya za a ba hankalin sa ya tashi yace Allah ba zai tuzarta ka ba kana sada zumunci kana kaza kana kaza amma zo mu je gurin wani dan faffana yayi karatu na ahlul kitab ya karanta daban waɗanda suka zo gabaninka sai kai mai bayani da ta kai manzo Allah gurin Waraka ibn Nawfal yace ga abin da gani sai ce wannan abin da gani shine daidai da abin da Allah ya saukarwa ya aikowa annabi Musa ma'ana wannan mala'ika da gani shine wanda Allah ya aikowa annabi Musa da zai ce ina ma ina da karfi ina ma ina da jaruntaka ina da samartaka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai manzo Allah ya mamaki ce za a fitar da ni da garin Makka yace kware ba wanda ya zo da irin abin da ka zo face an cutar da shi saboda shi ya karanta tarihin annabawan baya to irin su anan Allah yake magana irin su Abdullahi ibn Salam mai Yahudan nan da yi imani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Rifa'a ibn Rifa'a al-Qurazi yana cikin kabilar Bani Quraiza bai Yahudi ne wanda shi ba ya imani har yana cewa wannan aya ta sauka akan su ne su waɗannan waɗanda suke da Yahudawa ne amma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan Allah madaukakin sarki yana gaya mana su sun yi imani da alqur'ani wa hum bihi ana aka fara gabatar da abinda yake na zamir kabanin akawo ma'ana abinda zai zama khabar din yu'minun jumla khabariya sai aka fara gabatar da ita da zamir aka ce wa hum bihi yu'minun saboda mai anuna yadda aka takaita imanin su ya tsaya ga alqur'ani kuma imani ne mai karfi sai Allah ya ce wa idza yutla alaihim idan aka karanta musu alqur'ani qalu amanna fi fiki min imani anan sai Allah ya kawo abinda suke faɗa da siga ta fi'ili madi fi'ili madi shine abin da yake qalu amanna mana suka ce amanna mun yi imani kamar tintini mun riga mun yi imani an kashi da wannan sigar wasu ma da bin suka ce domin dama tintini kafin ma zuwan manzon Allah sun yi imani da manzon Allah dan sun karanta a littafin annabi Musa da annabi Isa cewa akwai annabi da zai zo kuma sun yi imani da wannan kuma kamar yanzu mu wannan al'umma yadda muka karanta alqur'ani cewa annabi Musa ya zo annabi Isa ya zo annabi Ibrahim annabi Shu'aib duk mun yi imani to kuma sai daga sun yi imani tun wannan lokaci kin sa aka ce amanna muke ma'ana muna yin imani ba ma'ana Allah ya ce suka ce mun yi imani ma'ana tun ma gabanin wannan lokaci mun riga mun yi imani sai dai yanzu imanin mu ne zai zo tafsilan a rarraba da mun yi imani cewa akwai annabi da zai zo amma yanzu ga annabi mun gan shi da haka mun yi imani da shi mun tabbatar wane ne mun tabbatar da sunan shi sun yi imani innahu haqqun min rabbina cewa shi wannan alqur'ani gaskiya ne da ubangijin ku inna kunna min qablihi muslimin ko mun kasance masu mai kauya tun gabanin ma'ana saukar da alqur'ani domin sun riga sun karanta bishara zuwa gare shi waɗannan ayoyi suna gwada mana cewa ahlul kitab ba duka bane suka kafirce akwai waɗanda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa kamar ayar da zamu karanta ma zamu ga wannan dalili yasa aka yi musu lada na musamman domin sun yi imani da annabi su kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ulaika
ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
نعم الله يقول أولئك وأنهم ما سوان شرسفة لمكارنة يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أنا بس لا دنس ننكي بما صبروا صبوا هقول اندفكي ويجرؤون بالحسنة السيئة كما سنا كوردا فممونا دا كيكاوا ومما رزقناهم ينفقون كما دا أبندا مكا أذر تاسو سكي تيروا وإذا سمعوا اللغوة إذا سكا جبعة تتير مغانا أعرضوا عنه كيس بجري دا غوانا مغانا سكوردا كي وقالوا سكي لنا أعمالنا منا دلادا أيكم دا مكينا منيمو الذي بي ولادا ولكم أعمالكم كما كنا دا ساتمكم أيكم كفو الذي بي ولادا سلام عليكم أمن سن الله يثبت أغريكم لا نبتغي الجاهلين ومبابا نيمان جاهلي باما كما كما وكم ودن دا سكي جاهلي وانا ودن سن دا الله يمنى بياني ودن أهل الكتاب ودن دا سكي إيماني دا أبن دا أكسوكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما sun yi imani tun gabanin ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama domin sun yi imani da abin da ke cikin littafin su to waɗannan Allah ya ce ulaika waɗannan yu tauna ajrahum marratayn ana ba su ladan su ninki biyu bima sabaru saboda hakurin da suka yi anan ana an yi nuni zuwa gare su ulaik in yanzu kana so ka san a yanzu za a samu wanda zai iya shiga wannan aya za a iya samu yanzu a kaddara akwai wanda yake kirista ne ya karanta Bible ya fahimci cewa a cikin Bible an ce akwai annabi da zai zo da haka yayi imani da wannan magana to daga baya sai labarin musulunci ya zo masa sai ya fahimci cewa wannan abin da aka faɗa a cikin littafin sa shine wannan annabi na musulunci da haka sai yayi imani ya musulunta kun ga yayi imani da ma tun gabanin ya ji labarin annabi yayi imani da cewa akwai wani annabi da zai zo to waɗannan yu'tauna ajrahum marratayn ana ba su ladan su ninki biyu shine imanin da suka yi na farko da annabin da Allah ya aika musu abu na biyu imanin da suka yi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama to za a ba su ladan ninki biyu marratayn ba ana nufin guda biyu ba a'a min ninki biyu domin kamar yadda muka sani a addini alhasanatu bi ashri amsalha idan kai kyakkyawa daya to ana baka lada ninki goma ne a tashin farko duk wata ibada duk wani aikin alkhairi da zaka yi Allah ya karba to an tashi baka lada ninki goma ake baka yanzu mun yi sallar la'asar to ladan da Allah zai bamu za a bamu ladan sallar la'asar goma to kuma daga nan za a ninka wani za a ninka masa ya zama ladan sallar la'asar 30 wani 40 wani 50 maza Allah ya ce har zuwa 700 amma ba wanda za a bashi kasa da ninki goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha za a baka to da haka abu zirinci in ga aiki to abinda ake fara baka shine a ninka bashi goma to waɗannan da suka yi imani da annabin da Allah ya aika musu ladan da za a basu na wanda ya yi imani da wannan annabi kun ga lada ne a tashin farko ninkin ba ninkin sai kuma suke imani da manzon Allah to shi ma kuma za a ba su ladan shi sai Allah ce marratayn za a ninka musu ladan ninki biyu a can an ninka kuma a nan ba za a ninka ya inganta a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa salasatun yu'tuna ajrahum marratayn sun fi uku na mutane ana ba su ladan su ninki biyu rajul min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi mutumin da yake cikin ahlul kitab ba yahudi ko ba nasari yayi imani da annabinsa wa adrakani kuma yazo ya riske ni inji manzon Allah fa amana bi yayi imani da ni wattaba'ani yabini wa saddaqani ya gaggata ni falahu ajran yana da nada nan ki biyu ladan imanin da yayi da annabinsa da kuma ladan imanin da yayi da ni sai ce wa abdun mamlukun simfi na biyu bawan da aka mallake shi adda haqqallahi ta'ala ya biya haƙƙin Allah ma'ana bawa ne amma yana sallah yana azumi yana aiki yana ibada wa haqqa sayyidihi kuma ya sauke nauyin ubangidansa falahu ajran shi ma da ladanin kibiyo da wanda ne mun suke cewa bawa mai tsoron Allah yafi da wanda ba bawa ba ya bin shi balala domin shi bawa mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah ladan shi ninki bi ne ladan biyayya ga Allah da kuma ladan da'a da yake ubangidan shi shawatar riwaya Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace ba dan biyayya ga mahaifiyata ba da kuma yin jihadi saboda Allah da kuma aikin haji ce da na so in zama bawa to amma bawa bai da dama ya tafi jihadi sai da izinin ubangidan shi ko ya tafi aikin haji koda bawa ya aikin haji bai sauke farali ba randa Allah ya yanta shi ya zama da to wajibi ne yana da hali ya koma ya sake saukewa sannan kuma ga biyayya ga mahaifiya ya ce ki waɗanda abubuwa suka sa ba zan so in mutu ina bawa ba saboda jin wannan gwaɓan lada na bawan da ya kiyaye haƙƙoƙi guda biyu sai manzo Allah ce wa rajulun kana lahu amat da mutumin da yake da baiwa fa ghazzaha fa ahsana ghiza'aha yace yadda ije ya kyautata ciyar da ita kuma addabaha fa ahsana ta'dibaha yayi mata tarbiya ya kyautata tarbiyarta kuma ataqaha wa tazawwajaha sannan ya inta ta ya aure ta falahu ajran yana da lada biyu ma'ana ninki biyu bawa ne yake da mutum da yake da baiwa ya rike ta ya kyautata mata yayi mata tarbiya to yana da ladan wannan tarbiya sannan ya inta ta ya aure ta to kuma yana da lada da kaza ba shi ladan ka ninki guda biyu to wannan hadisi yayi daidai da fadin Allah wajen ahlul kitab ulaika yu'tawna ajrahum marrataini sai Allah ce bima sabaru saboda hakurin da suka yi a nan za mu ga wasu sabobi ne guda bakwai da Allah ya sifata waɗannan mutane da shi kuma a kan wannan Allah ya girmama su ya ba su lada a bisa wannan sabobi ɗin sai ba ta farko shi ne Allah ya gaya mana cewa an ba su ladan su ninki biyu saboda mai saboda sun yi imani da annabinsu kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan hadisi yana cikin hadisan da za a faɗaitar da kiristoci wajen yin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wancan imanin da suke in har sun yi iya zuciyarsu to Allah zai ba su lada ladansu ba zai tauba kuma ga imani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ba ta biyu Allah sai bai ma sabaru da haƙurin da suka yi haƙuri ɗaya ne daga cikin manya-manyan al'amura kamar yadda muka riga muka sani kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke taimaka wa mujin wajen ƙara biyayya da wajen ma'ana tsayawa kan gaskiya to su ma nan Allah zai ba su ladansu ninki bi saboda haƙuri akan cutar da su da aka yi an cutar da su ta fuskoki da dama sannan sai ba ta uku sai Allah ce wa yajra'una bil hasanati sayyi'a suna kawar da mummuna da kyakkyawa ma'ana suna kawar da mummunan aiki sai su kawar da shi ta hanyar kyakkyawar aiki inda za ka yi musu mummuna to su za su yi ma kyakkyawa ne Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya hasan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun fa annahu waliyyun hamim Allah ya ce daidai kyakkyawa da mummuna ba za su taba yin daidai ba ka ide mummuna aiki da kyakkyawa wannan mataki ne na koli a mutane matakai ne akwai mutumin da in kai bai mummunan abu ba zai rama ba amma ba zai ba kyakkyawa ba to wannan ma mataki ne na yabo ma'ana kai masa yayi hakuri akan wannan cutar da shi da kai ya nemi lada a gurin Allah ka zage shi bai zage ka ba ka taka shi bai taka ka ba saboda mai dan neman lada a gurin Allah ba dan tsoro ba ba dan gazawa ba sai dan neman lada a gurin Allah ko kuma kai din ka cancanta ai ma afuwa kila ba da gangan kai ba kila ba wannan ba sai kawar da kai to wannan mataki ne mai kyau akwai kuma wanda suke sama da waɗannan su ne waɗanda su kuma bayan kai musu mummuna ɗin to in sun tashi kuma kyakkyawa za su yi maka to wannan su ne mataki na ƙoli akwai mataki na uku kuma waɗanda su kuma suna yi yadda aka yi musu ma'ana in kai musu ɗaya su yi ma ɗaya ba cutarwa ba ƙari to duk waɗannan matakai ne na bayan Allah matakin farko in aka yi ma mummuna ka rama gwargwadon yadda aka yi ma ba ragi ba ƙari wannan mataki na farko mataki na biyu ka yi haƙuri ba ka rama ba saboda wanda ya makila ba ɗabi'a sa ce ba halin shi ba ne ba kaza ba ne kaya haƙuri kana neman lada gurin Allah mataki na uku bayan kai haƙurin kuma kai kyakkyawa a kai to su ne a nan Allah yake ambata su anan yadra'una bil hasanati sayyi'a, kyakkyawa da ita suke daukowa su dige mummuna da shi. Da haka wannan sawa'un aiki ne ko wani abu aka yi musu, sai ya zamana anan sun samu fa'ida guda biyu. Fa'ida ta farko, sun kawar da mummunan aikin. Fa'ida ta biyu kuma, sun yi wa wanda ya mummunan aikin kuma alkhairi, sai ya zama sun yi mataki na ƙarshe kenan. Da haka idan an gaya musu mummuna saboda imanin su ba sa kallo, za ka zage su saboda imani, ba za su zage ka ba. Za ka tsine musu saboda imanin ka, suka tsine maka, kai ba za ka tsine ba, sai ka ce Allah ya shirye ku. Akwai irin wannan mutane, za ka wani yana ta zagin sa ba dalili, haka kullum inda za ka tambaye shi me yasa ka zagi wani, haka kullum zai zage mu. To irin wannan ya zage ka, ce Allah ya shirye ka. Kaga ka kawar da mummuna da kyakkyawa. Ya gaya ma mummunan magana, ka ce ni ba zan faɗa ka a tare da kai ba, Allah ya shirye ka, Allah ya sa ka gane. To haka waɗannan bayan Allah suke, wanda wannan mataki ne na koli. Sai ba ta gaba, sai Allah ce wa min ma razaqnahum yunfiqun, daga abinda muka azurta su suna ciyarwa. Ma'ana suna ciyarwa wajen bin Allah, wajen da'a, wajen yin umarnin Allah, ma'ana wajen aikata abinda Allah yake so. Sai ba ta gaba, wa idza sami'ul lagwa, idan suka ji yasasshiyar magana, a'aradu anhu, sai suka wadda kai, ba sa biya wannan yasasshiyar magana din. Ma'ana da za a zo a faɗi magana wadda take mummuna, wadda babu wani amfani, ba sa shigaltar da kansu wajen sauraron ta, ko su tsaya su biyo ta kanta, ko su tsaya inda suke sai su wuce. Wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yasiru alaiha summan wa umyana, Allah ya ce waɗanda an tunatar da su da ayoyin Ubangiji, ba sa rufe ido ko su toshe kunne, za su ji su biyayya. Amma in sun zo gurin da ake yin lagau, in sun zo gurin da ake yin ɓanna marru kirama, sai su wuce cikin ma'ana girma da mutunci da daraja, ba sa tsayawa sauraron wannan abinda ake wanda yake na ɓatanci ne. Sannan sai Allah ya gaya mana, sai ba da gaba, wa qalu, su ce lana a amanuna, su gaya waɗannan masu yasasshiyar magana, masu cutar da su, sai su ce lana a amanuna, mu ayyukanmu mu Allah zai ba lada. Ba yadda za a yi, dan mun yi aiki Allah ya ɗau ladan aikin ya ba ku. Da haka mu ba ma damuwa da duk abinda kuke faɗa ko kuke aikatawa, mu dai mun san mu da muke aiki mu Allah zai biyo lada. Walakum a'malukum, kuma kuma ayyukan ku da kuke yi na alkhairi, ladan gurin ku zai je, ba zai zo gare mu ba. Da haka kowa yana da abinda ya aikata ne. Sai kuma sai ba ta ce salamun alaikum, aminci ya tabbata a gare ku. Mana ba za su biye muku ba, ba za su yi wauta ba, ba za su faɗi mummunan magana ba. Ce la nabtaghil jahilin, mu ba ma biye wa jahilai, ba ma komawa ta kan waɗanda ma'ana suke jahilai. Da haka ba za mu tsaya mu biye muku akan abin da kuke yi ba. To wannan sumobi Allah ya yi waɗannan mutane da ita da waɗannan sumobi. To waɗanda duk suke da irin wannan sumobi, Allah ya ce ana ba su ladansu ninki biyu, daga cikin ma'ana ahlul kitab har ma daga cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Allah ya ce mu,
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi.
Na'am, Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, hakika kai ya rasulullah ba ka shiryar da wanda ka so, walakinna Allah yahdi man yasha, sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah ne yafi kowa sanin wanda suke shiryayyu. Wana nan da Allah madaukakin sarki a baya ya ambata mana irin yadda kafirai mushrikai suka kafirce wa alqur'ani. Sannan kuma a baya surorin da muka karanta tun a shekarar baya, Allah ya ambata mana irin yadda waɗannan mutane suke bin soye-soyen zuciyarsu, cewa ba shiriya suke bi daga Allah ba, san zuciya suke bi. Sannan sai ayoyin da muka karanta a yau, sai aka yi magana su kuma ahlul kitab, cewa suna yin imani da alqur'ani, suna yin imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To kamar wannan bayani, sai zan manzon Allah ya samu damuwa. To ya za, idan har ya zamana waɗannan ahlul kitab ga yadda suke yin imani da abinda Allah ya zo da shi, to yaya ƙwarin shawa waɗanda suke su ne mutanen shi, dangin shi na kusa da shi, yaya suke bijirewa kiran shi, yaya ba sa amsa abinda ya zo da shi? Sai manzo Allah yana da damuwa akan wannan. Manzo Allah yakan samu damuwa idan ya ga yadda mutanen suke mu'amala. Kuma wannan damuwa ta manzo Allah tausayi ne da jin kai, ya ga cewa waɗannan danginsa ne, waɗannan ƴan uwansa ne, amma yaya suke bijirewa abinda ya zo da shi? to shine Allah sai da lashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sani ya rasulullah innaka la tahdi man ahbabta haqiqa kai baka kimsa shari'a baka datarwa ta karban shari'a man ahbabta wanda ka so shari'a kana bici akwai shari'awa ta bayani ta fada wanda manzo Allah yana yi akan wannan manzo Allah za a kira shi alhadi mai shari'arwa zuwa ga tabarkin gaskiya in ka kira manzo Allah a matsayin mai shari'arwa zuwa ga tabarkin gaskiya kai daidai me kake nufi mai shari'arwa zuwa ga tabarkin gaskiya wanda yake wa'azi yake karantarwa yake kira zuwa ga tabarkin gaskiya Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakika kai ya rasulullah kana shari'arwa zuwa tabarki madaidaici kunga anan Allah ya tabbatar wa da manzo Allah wannan shari'arwa wace shari'arwa ce hidayati irshadin wa jilala shari'arwa ta bayani kamar yanzu wannan karatun da muke yi shari'arwa ce amma ta bayani ta fada ta yi wa'azi amma karba mutun ya karba ya yadda wannan a gurin Allah yake kadai inda yanzu dukkan mutanen garin nan za su taru a nan gurin wa'azin nan za su iya ji wannan zai iya yin bayani amma su karba su yadda kuma wannan a gurin Allah yake to wanda aka kore wa manzon Allah ita ce ta karba da yadda din wannan a hannun Allah yake innaka anan Allah ce innaka la tahdi man ahbabta hakika kai ya rasulullah baka shiryar da wanda kake so ya karbi gaskiyar ya imani da ita wannan ba hannunka yake ba hannun Allah yake amma shiryarwa ta bayani ta yi wazi wannan kana yi ya rasulullah amma shiryarwa ta karba ta aiki da gaskiya to walakin Allah ya yahdi man yasha wannan Allah ne yake shiryar da wanda yake so dan haka daina damuwa ya rasulullah dan kai wa'azi Abu Jahl bai karba ba dan kai wa'azi Abu Lahab bai karba ba duk da yana faffanka dan kai wa'azi wani bai karba ba duk da yana dan uwanka karka damu ba wannan abu ne a hannun Allah yake kai abin da kake yi shine wa'azi kuma ka sauke kai wannan wa'azi din malaman tafsiri har Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yana ta kusan a iya cewa haduwar malaman tafsiri sun hada kan cewa daga cikin dalilin saukar wannan aya akwai kissar Abu Talib hadisin Abu Talib yana cikin sahihi Muslim yana cikin Bukhari lokacin da manzon Allah ya zo Abu Talib yana kan shi bada ta mutuwa Abu Talib faffan manzon Allah ne bar ma yare ne manzon Allah dan mahaifin manzon Allah ya rasu tun yana ciki mahaifin manzon Allah bayan ta haife shi dukkan ma'ana lokaci kankane ta koma zuwa ga Allah sai dan manzon Allah ya taso a gurin kakan shi Abdulmuttalib Abdulmuttalib da ya bar duniya sai Abu Talib ya karbi renan shi sai Allah ya kimsawa Abu Talib san manzon Allah ya zama ne yana kaunar shi fiye da ƴaƴan da ya haifa na cikin shi alhali a manzon Allah dan kanin Abu Talib ne da Abu Talib da mahaifin manzon Allah ɗan uwan juna ne wa da kani ne da haka sai ya zama yana kula da manzon Allah har ba da mansira sun ce ba ma ya bacci sai manzon Allah na kusa da shi har manzon Allah ya zo fara wa'azi shi Abu Talib yana cikin dattijan Makka masu girma da daraja in an yi kulo za a yi wa manzon Allah wani abu masu tuka cewa ya kawo sabon addini ya zo da abu sai Abu Talib ya hana duk yadda aka yi ce shi ba zai kyada ɗan ɗan uwan shi ba yana tare da shi to lokacin da Abu Talib ya kwanta rashin lafiya sai manzon Allah ya zo ya same shi ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ya kai babba na ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan kare ta da ita a wajen Allah wata riwayar ashhadu bika ashhadu laka biha inda Allah zan maka shaida da ita a wurin Allah saboda duk wannan tsawon rayuwar da aka yi shi Abu Talib bai karɓi kalmar musulunci ba amma baya faɗa da musulunci wannan kuma wata hikima ce ta Ubangiji da ya musulunta to yadda ya kare manzo Allah ko ba zai iya kare shi ba amma in sun yunkuro sai ya ce to ai da ni da ku da addinin mu ɗaya da ga in kun cutar da ni kun cutar da abokin addinin ku ta gefe guda kuma sai ce ba za a taɓa min ɗan ɗan uwana ba a daina cewa wallahi lam yafilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina ce wallahi ba za su iya taɓa ka ba sai in an binne ni ya ce ba dan tsoron zargi ba da zagi da aibatawa la wajadta ni bi zaka salha mubina da ka same ni na karɓa abin da ka zo da shi to lokacin da yazo manzo Allah yana ce masa ka faɗi kalmar shahada zan maka sheda da ita a wajen Allah sai waɗannan manya-manyan abokan ka kafiran Makka suna fuka da yace sai yanzu ka bar addinin kakanka a targhabu an millati Abdul Muttalib zaka bar addinin kakanka sai ya shiru bai ce komai ba karshen kalmar da ya faɗa yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib sai manzo Allah ya tashi bayan Abu Talib ya bar duniya sai manzo Allah ya tashi wallahi sai na nema maka gafara sai dai in Allah ya hana sai Allah ya saukar da aya ya hana ke baya dacewa ga annabi da wanda suke imani da shi sai nema wa mushrikai gafara ko da ɗan uwansu ne walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan sun gane in wuta ne baya halatta da haka sai malamin ta ce to sai manzo Allah ya shiga damuwa sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta shiryarwa da karɓar gaskiya ba hannunka yake ba baka yin wannan inda shiryarwa da karɓar gaskiya manzo Allah ne ba wani wanda manzo Allah zai kyale dan manzo Allah yana cewa misali na da ku wannan al'umma kamar misalin wuta ce da aka kunna irin ƙwarin nan dake fadawa wuta zai zo yana fadawa wanda muke cewa fada wuta idan yi damana an yi ruwa dab da magariba an kunna wuta za ka suna zuwa suna fadawa to manzo Allah ya ce haka wannan al'umma take tana kokarin fadawa ta ne ina rike ta da haka manzo Allah a wutarwa ya ce ni matsayin uba nake gare ku kaga ba da zai uba ya je fadan shi cikin wuta to amma shiryar kimta shiriya a cikin zuciya a hannun Allah yake ba hannun manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma Allah yana aikata abin da ya ga dama ba a cewa Allah dan ne shi yasa lamarin Allah in za ka yi magana ba a magana kan lamarin Allah da adifa da cewa ai kaza da nafsi in ba nan sai ka lamarin Allah sai ka shiru da haka sai Allah ya saukar da wannan aya shine Imam Al-Qurtubi yake cewa kusan kaman ma duk malaman tafsiri sun ba sun daga kan wannan in ga dawo Ibn Kathir karkashin wannan aya ya haka ito wannan hadisi in ga dawo Ibn Jarir At-Tabari ya haka ito wannan hadisi Imam Al-Qurtubi ya sa wannan hadisi a Imam Ibn Ashur ya yi ishara zuwa ga wannan hadisi duk malaman tafsiri suka zo suka ambaci wannan hadisi to Allah ya ce sai dai shari'a tana ma'ana Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama da wannan aya zaka gane wani zaka duk wa'azin da ake ba zai karɓi gaskiya ba duk irin abin da Allah zai nuna gashi ga aure daban amma ba zai karɓa ba saboda mai shari'a a hannun Allah take kuma Allah bai kaddara mai ita ba wani kuma za ka babu wa'azin babu komai kuma sai ga ya karɓi shari'a din to wannan dai yana hannun Allah madaukakin sarki wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ne bi kowa sanin waɗanda suke shiryayyu shi yasa ka daina damuwa ya rasulullah akan wannan yanayi da waɗannan suke ciki to Allah ne ya san dukkan komai ya san kuma mai ya dace da bayan shi kuma ya san kowa abin da ya dace da shi da haka ya kaddara masa abin da ya dace da shi kada ka damu ya rasulullah shari'a tana hannun Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
وقالوا سكتي إن نتبع الهدى معك إذا ما كان شريعة تاردك نتخطف من أرضنا to za a tebe mu za a fizge mu za a kame mu daga kasan mu a kama mu a riba ce mu zama bayi sai Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman amina ashe ba mu tabbata musu ba ba mu ba su ikon harami ba cikin aminci yujba ilayhi thamaratu kulli shay ana kawowa zuwa ga wannan haramin ƴaƴan itacen dukkan komai rizqan min ladunna arziki ne daga wajen mu walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawancin ku ba su sani ba a nan Allah madaukakin sarki yana haifo mana abin da wasu daga cikin kafirai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da ƴar kunya a tare da su suna gaya manzon Allah cewa mu ba wai dan mun san kai ƙarya kake ba ne ya sa muka ƙibinka idan muka bi ka muka yi imani da kai muka yarda da kai to larabawan da suke kewaye da mu sauran garuruwan larabawa za su jira kanmu su kama mu su ribace mu zama ribatattun yaki to mu tsoron waɗannan makiya da ke jefa mu shi yana mai imani da kai wai waɗannan suna faɗa ne a matsayin uzuri suna jin kunya akan a ce sun ƙaryata annabi sun yi girman kai sun ƙi yin imani to ke suka kawo wannan uzuri to shine Allah ya ce wa qalu suka ce inna tabi'ul huda ma'ak idan muka bi shari'a tare da kai ya rasulullah mana ya muhammad in muka yi imani da abin da ka zo da shi muka gaskata muka bar addinin da muke na iyaye da kakanni to nutaqattam min ardina za a dinga fuzgan mu kalmar ikhtitaf shine kamar a zo yadda ake zuwa a ɗebe mutane din na a garkuwa da su to haka za a zo a dinga ɗiban su da ƙarfi ana fuzgan su mana suna nufin garuruwan da ke kewaye da mu na larabawa za su jira kanmu su kame mu saboda mai saboda mun imani da kai su suna ganin kamar tsayawarsu a kan wannan addini na gargajiya shi ya hana a taɓa su to sai Allah ya ce so ya tabbatar musu da ba haka ba ne sai Allah ya kawo istifham ne da ake musu inkari ana faɗar magana kamar tambaya ce amma tambaya ce da sigar inkari kuma inkarin da mai saurare bai ise ya ƙaryata ba sai Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan ka gaya musu ya rasulallah ba mu tabbatar musu da ikon harami ba inda suke zaune nan gindin ka'aba ashe ban ba su aminci a gurin ba wannan kuma abu sananne ne a tarihi larabawan da suke cikin garin makka suke gindin ka'aba ba a kai musu farmaki tun gabanin zuwan musulunci duk fashin da za a yi sai dai a yi wa mutane da suke can wani guri kan hanya kai har ma wanda za su to masallacin ka'aba da dabbobin da suka koro irin aikin hajji da suke na lokacin jahiliya idan aka san waɗannan za su tafi gurin ka'aba ne za su je aikin hajji to ba a taɓa su a hanya saboda alfarmar ɗakin Allah suna girmama wannan ɗaki tun gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ke Allah ya sanya musu aminci duk wanda suke gindin ka'aba suke rayuwa ba a ka musu farmaki ba a zuwa a taɓa su ko a taɓa dukiyarsu alhali wanda suke rayuwa a wani gurin suna iya wayar gari an shigo garin su an ɗebe su an shigo garin su an farmake su dan gabanin zuwa musulunci haka suke rayuwa kabila da take wata kabila karfi ta je ta jira kanta ta wawashe ta ɗebe matan su da ƴaƴanta da dukiyar waɗancan ma su yi waɗannan haka ake zaune in ka ga an zauna lafiya sai an samu tahalu an samu yarjejeniya cewa da wannan kabila da wannan mu haɗu mu zauna lafiya ba faɗa tsakaninmu kuma duk wanda zai farmake mu mu haɗu mu kare juna to sai a zauna lafiya amma duk wannan abin da ake yi ba a yin ga wanda suke gindin ka'aba saboda alfarmar ɗakin ka'aba kai har ta kai suna cewa yadda balarabe ya kai da tsacin rai da zuciya kusan larabawa su mutane ne da ba sa karɓar raini suna da zuciya amma duk da haka mutum in ya zo ka'aba ya ga wanda ya kashe babanshi a gurin baya taɓa shi gashi ma neman shi yake ya kashe shi kan ya kashe babanshi amma da ya zo ka'aba sai ya gan shi a ɗakin Allah a ka'aba baya taɓa shi saboda alfarmar gurin sanan za a gane ɓata da toshewar basira da ma'ana idan Allah ya ƙaddara mutum ɓata to ba yadda za su yi da shi waɗanda suke sanya babamai a irin wannan wajen da sunan addini mutum ya je ya shiga garin makka harami inda ko a lokacin jahiliya ana girmamawa ya da sabab don mutane su mutu ba don komai ba saboda kullum wani tunani da wani zato nashi kaga in addini ne na gaskiya to kamata duk wanda ya shiga nan man da khalahu kana amina ku duba a musulunci an hana ko dabba farauta ce ta gari a gurin kada ka farauce ta bishiya in ta fito in dai ba da wani dalili ba ko wani mutum ne dama ya zo shuka ta kada a cire ta in ka ga kaya kada ka ɗauka sai in za ka yi cikiya in ba cikiya kar ka ɗauka kar ka ɗauka ka bar shi a nan wanda zai cikiya ɗauka wanda ba zai cikiya ba a bar shi a nan shi ne ƙa'idar garin makka amma yanzu a nan in ka ga kaya na tsintuwa kana ɗauka in kai cikiya bayan shekara guda ba a san da shi ba kai amfani da shi amma a garin makka suka ce ko bayan shekara nawa ne ka ajiye shi da haka sai dai ka zai kai hukuma in har ka san ba za ka ajiye shi ba to kar ka ɗauka ba sha'anin inda yake to amma sai mutum ya je ya ce wai da sunan addini ko wanda yake na za a kai farmaki to kaga wannan ba kun bane illa ɓata to sai Allah yake tuna musu cewa idan kun ce ba za ku yi manzon Allah ba dan kun bin shi za a kame ku to kun manta waye ya tabbatar muku da aminci a lokacin a baya Allah da ya kare ku ya baku aminci a wannan lokaci shine yanzu ya kare ku ya baku aminci in ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an sanya muku haraman aminan sai Allah ce yujuba ilayhi samaratu kulli shay ana kawo wannan gari samaratu kulli shay ya'in itacen dukkan komai anan kullu bi hasabiha dukkan komai da Allah ya ce ma'ana dukkan wani dan itace da yake kewayen garin da za iya samu to ana ka cikin garin makka kuma wannan abu har yanzu haka yake akwai abinda ma za ka zo garin ku babu shi ila a garin ku kakashi ta wuce yanzu anan area anan yankin muna da bishiyar mangoro kuma mangoron yana yin ƴaƴa a zai tsinka a kawo a fayar amma in lokacin ya wuce sai kai ta nema baka samu ba saboda mai kakashi ta wuce sai lokacin shi ya kuma sai ga an kawo shi kuma gashi nan sai yawa ko ina to amma wancan garin har akwai a za ka je ka samu abinda ba kakashi ba kuma akwai shi a garin yujuba ilayhi samaratu kulli shay Allah ya ce ana kai mai ƴaƴan itacen dukkan komai ma'ana duk wani abin da yake a gefe a sasannin garin ana kaiwa dan wani abun ba sai bayan kaiwa ya ta gane ashe ba a Saudi ake shuka shi ba sai da a tunanin ka ma kamar a garin Makka ake shuka shi komai saboda yadda sai ka je Makka za ka gan shi amma kaiwa ake yi to waye musu wannan Allah ya ce rizqan min ladunna arziki ne daga wajen mu mu rabbul izzati mu ne muka azurta ku da wannan to in kun bi manzon da muka aiko me zai same ku sai Allah ya ce walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mabiyawancin su mun sani ba suna ta shirme da hayaniya musan wannan ni'imar daga wajen Allah bane wannan ni'imar daga wajen Allah ne da haka in kun imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da zai same ku wannan ba zai sa ku shiga cikin wahala ko wata damuwa ba kun ga wannan aya akwai amsa da yanzu akwai mutanen da suke wa kallon kamar bai addini yana jawo ci baya a rayuwa wani yana ganin idan zan zama musulmi mai bin sunna mai bin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba zan more rayuwata ba wannan ko kuskure ne musulunci ba haka bane musulunci baya karo da rayuwa shi yasa a musulunci babu rahbana babu mutum ya ce ni bazan aure ba ni bazan ci nama ba ni bazan sha zuma ba bazan shiga gurin sanyi ba bazan yi kaza ba a musulunci babu wannan bal manzon Allah abinda ya ce ina azumi ina hutawa ina bacci ina yin sallah sannan ina aurewa a tazawajin nisa kamar rajima an sunnati ba laifin minni duk wanda baya kwaɗayin sunnata baya tare da ni da haka sunna ce ma ta annabi kai aure sunna ce ta annabi kai kiyamun laili kai bacci sunna ce ta annabi kai azumin nafila ka huta duk wanda manzon Allah bai hana ba wani da manzon Allah ya ji da wani ji manzon Allah yana bayanin cewa ya rasulullah manzon Allah yana cewa mai girman kai ba zai shiga aljanna ba sai ce ya rasulullah mutum yana son kifar shi ta zama mai kyau takalman sa masu kyau sai manzon Allah ce wannan ba cikin girman kai baya ciki da haka musulunci baya hana ka kai duk wani abin da yake na da'ira halal ne kuma halal a musulunci ya zama haramun yawa da haka a musulunci in kana da kuɗi ka ci ka sha manzon Allah ce ci ka sha ka sanya amma ba alfakari da banna ba to anan ana gaya muku din manzon Allah ba zai ja muku tasko ba sai dai ja muku alkhairi wannan abin da kuke fakewa da shi to ai Allah ne ya baku wannan ni'ima din Allah ne ya baku sai Allah ce falyabudu rabb hadzal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf falyabudu subauta wa ubangijin wannan daki wanda allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa shine abin da Allah ya faɗa ana gashi a garin Makka din ba a noma amma ba a yunwa kuma har gobe haka ne abin da zai baka mamaki zai baka mamaki duk taron da ake aikin haji ba a taɓa neman abinci an rasa ba a ce yau an zo aikin haji amma an nemi ruwa kar ya ƙare an nemi abin da za a ci an rasa ba a taɓa yi ba musamman a wannan zamana duk yawan mutane sai ka ga an ci an bari amma ko na irin wa'azin izala da ake zuwa na ƙasa akwai garin da an je wa'azi wallahi abinci ƙare yake mutane da yawa sun sha kwana da yunwa an je wa'azi a gari biredi ya kare wani mai shayi a shan shayin a cinye biredi a waye gari biya wata ya kare amma Allah a gurin aikin haji sai ga duk yadda za a ci a sha a rabar a bayar da ka zo ka ce ruwa sai wuri ke gashi shine Allah ya ce fal ya'budu rabb hadzal bayt allazi at'amahum min ju'in kuma har yau da halin tsanani ba za ka ku ganin wa a Makka ba har yanzu ba abin da yafi abinci sauki a garin Makka da Madina ko baka da kokobo zaka fita sha musamman a cikin wannan wata mai albarka to shine Allah yake gashi nan ana yuduba ilayhi samaratu kulli shay ko me ana tawwa na yayin itatuwa Allah yake riskan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun da haka bin addini baya jawo mutum kaskanci sai dai in mutum shi ya jawo kanshi kaskanci bin addini da tsayawa kai baya hana neman arziki baya hana neman ma'ana dukiya baya hana komai sai dai mutum shine bai bincika addinin ba ubangiji Allah ya fahimtar da mu abinda muka karanta dai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya yafe mana za a dinga kiran sallar da asar karfe 4 saura kwata insha Allah ta'ala za a tada sallah 4 daidai 4 da kwata insha Allah ta'ala in ba na dalili za mu fara tafsiri dan mu kare akan lokaci ubangiji Allah ya madauki sarki ya bamu zama lafiya ya kare mu daga cikin waɗannan fitintunu waɗanda suke cikin wani hali Allah ya yi musu Allah muna tawassuli da wannan karatu da azumi da muke Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasaka da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin